sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na hantsi akan mitoci 16, 21 da 25 kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com kazalika za iya sauraron mu ta gidajen radio amfani Fara'a Niyya Sarauniya da Jazal FM a jamhuriyar Nijar sai ta Alpha Radio a kuma sun kasar Ghana a shirin ne yanzu za a ji cewa manoman rani sun shiga damuwa a yayin da hukumar dam din haɗeji jama'a re ta tsaye da sakorwa don gyare-gyare
kuma ne man tallafi a tallafa mana amana rijiyoyi dam Allah shi kadai isan iya asar da muke dan bala mun kwanta ta gaskiya
a da magar muku wa an azza harsashin gina kasuwar ridi ne
ci gaba ne da dukkan manoma na jihar da magaram kai in ce miki ma nan Nijar baki dai
yan siyasa a Gombe na bayyana ra'ayoyi daban-daban biyo bayan hargitsi da yawo ku a lokacin ziyarar tsohon gwamnan jihar sanata Dr. Muhammad Danjuma Goje
mu kiyaye dukkan abin da zai jefa mu cikin masifa ko bala'i wanda a yau idan ka shige ta babu zatan ka sai Allah
a azarin jihar Bauchi kuwa an yi taron karrama margayin shahararren dan farautar nan Alhaji Ali Kwara
saboda ya sadaukar da dukiyarsa da duk kuma wasu abubuwan sa ko hidimar kasa da kuma taimakawa jama'a
yau ne tunin Nasiru Adamu Yanin Kaya da tafi da shirin zauren matasa na BOA za mu kammala da sharhin jaridun Najeriya amma da farko sai ku gyara zama don sauraron labaran duniya
jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe yau litinin kotun kolin Amurka za ta saurari wata mahawara kan ko gwamnatin Amurka za ta iya yin amfani da kariyar sirrin kasa nan boye bayanai game da yadda take saka ido kan musulmai a masallatai a jihar California rikicin ya samo asali ne shekaru 10 da suka gabata lokacin da wasu maza musulmi uku suka shigar da kara kan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI inda suka yi zargin cewa babbar hukumar tsaron ta Amurka ta tura wani mai bada bayanan sirri wanda ya yi ikirarin cewa shi ya musulunta dan ya musu leken asiri sabili da addinin sa kawai kundin tsarin mulkin Amurka ya bayo kowa damar yin addinin sa amma gwamnati wannan shari'a na ikirarin cewa za ta iya yakin bayyana bayanai kan saka ido a ƙarƙashin iko da dokar leken asiri ta kasashen waje ta bata da kuma yin amfani da damar da take da ita na kare sirrin kasa wanda ya ba gwamnati dama ta hana fitar da bayanin da take ganin zai saka tsaron kasa a cikin hadari jiya Lahadi kungiyoyi masu fafutukar tabbatar da demokradiyya a Sudan suka kaddamar da zanga-zanga ta kwanaki biyu ta nuna bijirewa da yajin aiki da nuna adawa da juyin mulkin da sojoji suka yi a watan da ya gabata sai dai waɗanda suka shiga zanga-zangar kamar ba su da yawa saboda ci gaba da katse intanet da wayar tarho kungiyoyi masu adawa na kasar da kungiyar kwararru ta Sudan wato SPA waɗanda suka jagoranci zanga-zangar juyin juya hali da a wancan lokacin take fitar da shugaba Umar al-Bashir a watan Afrilun 2019 sun shirya zanga-zangar ne domin kawo ƙarshen mamayar da sojoji suka yi mazauna sun ce mutane sun fito jiya Lahadi kan tituna a tsakiyar babban birnin ƙasar Khartoum amma dai ba a samu cinkoso kamar yadda aka saba ba mambobin kungiyar malamai sun ce jami'an tsaro sun yi amfani da hayaki mai saka hawaye dan tarwatsa zaman da suka yi a ginin ma'aikatar ilimi ta jihar Khartoum domin nuna adawa da duk wani mika wuya ga waɗanda sojoji suka nada kungiyar ta ce an kama mutane 87 labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC an jinta sojoji da masu sintiri a kusa da birnin Bagadaza biyo bayan yankurin kisan gilla da bi nasara ba da jirage marasa matuka suka kai da aka auna firaministan kasar Iraki a gidansa harin dai ya tayar da kura sakamakon rashin amincewa da mayaka masu samun goyon bayan Iran suka yi na sakamakon zaben yan majalisar dokoki da aka yi a watan da ya gabata wasu jami'an Iraki biyu sun ce al-Khadami bai ji komai ba amma bakwai daga cikin masu gadinsa sun jikkata daga baya firaministan ya bayyana a gidan talabijin na Iraki yana zaune a kan teburi yana cikin kwanciyar hankali da nutsuwa sai dai an nade hannunsa na hagu da bandeji babu waɗanda suka yi da'awar kai harin da sanyin safiyar jiya Lahadi amma nan take shakku ya fada kan mayakan sa kai da Iran ke marawa baya waɗanda suka fito fili suka yi barazana ga al-Khadami sai dai sun musanta hannunsa a kai harin Jiya Lahadi kungiyar cigaban tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ECOWAS ta dora damarar yaki da kasashen Mali da Gine da sojoji ke mulka inda ta kakabo su sabbin takunkumai kan daidaikun jama'a da kuma yin kira ga kasashen biyu da su girmama jadawalin da da mulkin demokradiya. Shugaban hukumar ECOWAS Jean Claude Cassibro ya shaida kamfanin dillancin labarai na AAP bayan taron kasashen kungiyar 15 a Accra babban birnin kasar Ghana cewa kungiyar ECOWAS ta yanke shawarar sanya takunkumi ga duk waɗanda ke da hannu a jinkirin shirya zaben da aka saka na ranar 27 ga watan Fabrairu da ya gabata a kasar Mali. Ya ce Mali ta rubuta wa shugaban kasar Ghana Nana Akufo Addo hukumance zuwa wanda ke rike da shugabancin kungiyar ECOWAS inda suka sanar da shi cewa kasashen yankin Sahel ba za su iya gudanar da zaben kamar yadda aka tsara ba. Bro ya ce gwamnatin rukun kwariyar sun damu da takunkumin da zai fara aiki nan take. Ya kara da cewa sun hada da hana tafiye-tafiye da hana su taba kadarorinsu. Dubun dubatar 'yan kasar Habasha ne suka gudanar da zanga-zanga a birnin Addis Ababa jiya Lahadi don nuna goyon baya ga gwamnatin Prime Minister Abiy Ahmed yayin da dakarun gwamnatin tarayya ke fafatawa da dakarun 'yan tawaye waɗanda suka yi barazanar yin zanga-zanga a birnin. Wasu masu zanga-zanga sun yi Allah wadai da Amurka wacce ke cikin kasashe masu ƙarfin faɗa aji da suka yi kira da tsagaita buɗe wuta a daidai lokacin da yakin da aka kwashe shekara guda ana yi wanda ya halaka dubban mutane ya dada kazanta yayin da 'yan tawaye suka ƙara matsawa a makon da ya gabata. Amurka da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya da kungiyar haɗin kan kasashen Afirka ta AU da kasashen Kenya da Uganda sun yi kira 'yan kwanakin nan da tsagaita buɗe wuta. Gwamnatin IB ta yi alkawarin ci gaba da faɗan. A ranar Juma'a gwamnatin kasar ta ce haƙƙinta ne tsare kasa kuma ta yi kira da abokan hulɗarta na kasa da kasa da su tsaya tsayin daka kan demokuraɗiyyar kasar Habasha.
Saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Manoman rani sun shiga damuwa a sanadiyar matakan da hukumar kula da damɗin haɗeji jama'ar ta ɗauka na rufe ruwa don gudanar da gyare-gyare. Tuni manoma a Kano suka fara tafka hasara. Baraka Bashir ta aiko mana da wannan rahoto.
Awali Alasan Katsina Dan Hassan, shugaban kungiyar Katsinawa Dan Hassan Fadama Rice, wanda ya ce manoma sun tafka asara da dama sakamakon rashin samun ruwan sama wanda ya dauke da wuri, inda ya ce a yanzu manoman shinkafa suna kokawa sakamakon rashin samun ruwan sama da kuma aikin da ake gudanarwa na haɗeja jama'ari wanda da shi ne suke samun gudanar da noman rani.
Don Allah don Annabi a taimaka mana, misali jari da kuma injinan da zamu rijiyoyi, tunda ana samun rijiyoyi mu a bangaren mu ana ke bugawa da hannu, in kuma akwai taimakon da ake mana na buga da inji bi a talafa mana a mana rijiyoyi dan Allah shi kadai isan iya asar da muke domin gunda samu buhu 100 a yanzu dinnan zan iya kashi gurin wallahi ba za ku buhu 10 ko 8 haka ba.
Umar Idris shi ma wani manomin shinkafa ya kuka ga karancin ruwan sama da kuma rashin ruwan haɗeji jama'are.
Kashi 99 cikin 100 manoma sun yi asara dan abubuwan da aka kashe ba ma za a maida kudin batuna dawa ma wani kuma baya ta kaiwa ba tana shinkafa kullun zai bar ruwa miki a kun ma masu makwana gona ba amma shi ma yake bar ruwa masu in mutun ya dirija a wajen ma to ana ka samu ruwan dole ka kura
a rufe ruwan haɗeji jama'are wanda da shi ne da dama manoma ke amfani da shi wajen harkar noman su musamman ma a lokutan noman rani. A wannan karo ne gwamnatin tarayya ta nemo tallafi daga bankin duniya domin inganta wannan ruwa. Mamun Dau Aliyu shugaban ma'aikatar haɗeji jama'are dake nan Kano yayi ƙarin haske.
Mu aikin mu anan ya shafi wannan yanki na Kura garin Malam da Ciromawa a Kano kenan. Ya shafi yankin noman rani da ake kira Hadija Valley Irrigation Scheme, wato yankin noman rani yankin Hadija Auyo da yankin Kafin Hausa. Dama su ne wannan Hadija Valley yake ba ruwa hekta kusan 6,000. Gwamnatin tarayya ta nemi haɗin kan bankin duniya wato World Bank ta karɓo kuɗi da niyyar yin gyare-gyare a cikin wannan kanal-kanal namu na noman rani da kuma dam ɗin. Saboda koda gini ne aka yi shi shekara da shekaru ya kamata a ce ana kulawa da shi ana duba shi balle hanyar da ruwa yake bi dan kai ruwa inda manoma za su yi noman rani
mafi akasari dai akan sanar da waɗannan manoma da kada su gudanar da ayyukan gonansu gudun kada su tafka asara baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria
da magaram na jamhuriyar niger kuwa an aza harsashin kafa kasuwar riki ne dake zama daya daga muhimman hanyoyin samun kudaden shiga da sana'o'i ga al'ummar wannan yanki tamar abari na dauke da cigaban wannan rahoto
Abdulrahim Balarabe babban magajin gari na da'ira da magaran shine ya kaddamar da azatubalin farko na wannan kasuwa ta riki
aiki ne da ayi nan da wata uku a ce an kammala shi irin yadda za ki nan gun da ruhuna da shaguna da komai da komai kasuwa ce musamman ta riki kamar yadda wanda suka yi nazarin abin shine zai sa wannan noma na riki zai bunƙasa a cikin jihar da magaran tun daga wajen manoma su zo su saida shi da daraja a gurin da ya kamata a saida shi
su ma dai manoma sun yi farin ciki da faruwar wannan lamari la'akari da yadda suke noman ridin cewar Isa Haladu shugaban manoman karkara
wannan ci gaba ne da dukkan manoma na jihar da magaram kai in ce miki ma na Niger baki dai insha Allahu rabbi sun ko gamu da riki bana tunda wanda suka yi noman shi bana Allah ya yawa da su ni din nan kaga nan bana ban ma ba dawa karfi ba wake karfi ba kamar yadda na ba riki karfi zamu shiga karkara mu waye kada mutane kai kayan su wannan kasuwa su bada
a shekarun baya-bayan nan an lura da yadda manoma suka mai da hankali wajen noman riki hakan a cewar magajin gari wata hanya ce ta shigar kudade zai kuma taimaka wajen yaki da zaman banza
shi aikin jihara shi da tsince shi da daidaita shi amma akai irin yadda za a sa shi cikin bakuna da cikin leda da cikin abubuwa da wanda za a sarrafa shi duka anan za a yi kinga anan gurin mata sa samu aikin da su su dinga yi kuma in Allah ya sa abin yayi tsari aka tantance shi daga waje ma za a dinga zawa kasuwar riki ta da magara
shi ko Alawali Hamma wani babban manomi a kungiyar manoma ta jihar da magaran cewa yayi tsari ya kamata a yi ta hanyar kafa kwamiti
za mu yi kokari mu musu kwamiti to hada kansu da manomi da mai sarrafawa da dan kasuwa duka na yanda za a samu cin moriya ridin da ke cibiya ce za a samu wata hulda tare da duka wanda suke bukatar riki na nan kasar Niger da kuma kasashen waje ma musamman
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger
muryar Amurka ake sauraro a cikin shirin hantsi ɗan siyasa a jihar Gombe na bayyana ra'ayoyi daban-daban akan hargitsi da ya faru a lokacin wata ziyara da tsohon gwamnatin jihar Sanata Muhammad Danjuma Goje ya kai jihar gwamnatin jihar Gombe ta azalakin wannan samun hargitsi ne da ake fargaban samun jin raunuka da kona tayu akan tsohon gwamnatin jihar
yanzu dai kadir kan yiwa ne ni fa sunana SSA public communication da mai girma gwamnati Alhaji Muhammadu Inuwa Yahaya inda ba mu yi Allah ya wadare mun yi yar ƙurya ƙuryan bincike akan abun ba wanda kuma duk mai hankali da tunani bai kamata ma a ce sai yayi bincike akan wannan abun da ya faru ba ya san ina matsalan take su jami'an tsaro sun san inda problem din suke kwanakin ba sun kawo security report ba ne akan abun da ke faruwa tsakanin Goje da Wol mu kiyaye dukkan abun da zai jefa mu cikin masifa ko bala'i wanda a yau idan ka shige ta babu gatan ka sai Allah saboda babu wanda ka sani wanda ya saka ma zai ce bai saka ba kuma shi ba da yawo sa kai ba
magoya bayan tsohon gwamnati na cewa wasu bata gari ne suka nemi kaiwa tsohon gwamnan hari wani dan siyasa baban gida Abubakar na nuna takaicinsa kan samun wannan akasi
duk mutumin da yake raye inda a doron duniyar jihar Gombe ne ya san irin rawar da mai girma tsohon gwamna Alhaji Dr. Muhammad Danjuma Goje ya taka don tabbatar da demokradiyya a jihar Gombe da ma Najeriya gaba daya in ma jam'iyya bata hada ka da shi ba akwai ayyuka na alkhairi da ya kawo a wannan mazabar wannan abun muna jin takaicinsa kuma ba ma tare da irin wannan abun kowane irin dan jam'iyya ne aka yi wannan abu dole mu fito mu jaljanta ba don komai ba saboda mu abinda aka tarbiyyatar da mu zama lafiya
haka nan shi ma sarkin Hausa Wanduko Yusuf Alhaji Yakubu ya ce ba daidai ne a samu irin wannan a jihar da ke zama cikin salama ba
wanda suka kai Gombe inda ta je su ne za su zama waɗanda za a ci ma zarafi a ci ma mutunci Allah ya sauwake gwamnatin muna miki jaje ke kanki na abin da kika aikata kuskure ne muna jawo hankalin duk wanda dariyawun su akai wannan abin su nazari wallahi an samu koma baya Allah ubangiji ya gyara mana Allah ya sauwaje
ra'ayoyin wasu yan siyasar Gombe akan rashin jituwar wasu manya a jami'ar APC a jihar wata kungiyar matasa a Azare dake jihar Bocin Arewa maso gabashin Najeriya ta yi taro don karrama margayi shahararren maharbin nan mai yake da barayi Alhaji Ali Kwara wanda ya cika shekara daya da rasuwa wakilinmu a birnin Bocin Yakuba Abdulwahab Muhammad ya koma na da karin bayani.
Usama Ibrahim Aliyu shine shugaban kungiyar tuntuba na matasan Arewa.
Mun yi wannan taro ne da manufar nuna godiya da kuma nuna jin dadin shi hidima da yawa kasar mu ta security ce da abubuwan kasa suka lalace. Security ire-iren sa wanda suke personal ba biyan su gwamnati take ba ana buƙatar wani abu ne da ba su da muhimmanci ba muhimmancin su ya kai har bayan mutuwar su ma a dinga hada gagarumin taro don tunawa da su da yi musu addu'o'i. Kuma cikin abin da muke kiran gwamnati ta taimaka ta yi wanda yin hakan zai zama ita ma ta nuna godiyarta ne wa abin da shi margayi Alhaji Alƙarai akwai batun asibitin nan na garin Azare wato Azare General Hospital wanda mun rubuta ko mun roki gwamnatin jihar Bauchi ta taimaka ta yi niyyar da sunan wannan asibitin a hukumance ya koma asibitin Alƙara wato a dinga kiran sa da Alƙara General Hospital
daga bisani na tuntubi iyalan margayi Alhaji Muhammad Alƙara game da karama da aka yi wa mamacin
ni sunana Ahmad Muhammad Fara dani ne ga margayi Alƙara uwar mu daya uban mu daya dama shi wannan yana mu yayi abubuwa da dama wanda duniya ta sani ya cancanci wannan abu da aka yi kuma wanda suka yi wannan abu mun ji dadin wannan abu da suka mana sai wadan mu suka karrama yanzu tunda shi kan baya nan sai dai addu'a da aka masa da ta isa gurin sa mu ne muka ga me aka yi haka Allah ya saka musu da alkhairi tunda margayi ya rasu ni aka ba marga ragamar wannan tafiya na je mun zauna da IG shugaban kasa ya sani kowa ya sani duk sun bani dama na yi wannan operation
sunana Muhammad Ali alhamdulillah tudaje rana ce dole ne ta bashi rai ta rana ce za mu sa da mai kuma amma alhamdulillah jama'a suka yi hobba sa suka shirya wannan gagarumin abu dan haka ina godiya da Yesu ba abinda zamu ce sai dai Allah ya saka wa jama'a
ba matsayin kai ne babban dan shi me zaka iya tunawa shi ma ya kunnan ki zaka yi alfari ne da ita
to na farko dai alhamdulillah ya mana kamar foundation ya daura mu akan layin san na gaskiya akan kasuwanci ne ya daura mu akan gwangila ya daura mu akan layin san na gaskiya yanda yake komai su tsakani ko ina muka je mu za a saurare mu
margayi Alhaji Ali Muhammad Kwara ya mutu a ranar Juma'a watan Nuwamban bara Abdulwahab Muhammad wurin Amurka daga Bauchi a Najeriya
muryar Amurka ke sauraro a cikin shirin hatsi daga nan Abuja yanzu ga shirinmu na gaba
zauren matasa masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA dake duba abubuwan dake cewa matasa tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci shan miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane a sabon shirin zauren matasa na VOA za mu ci gaba da tattaunawa da matasan kan kyawawan ɗabi'u na kaka da kakanni Yau Yakubu Yobe na tunanin ƴan boko na ci da gumin waɗanda ba ƴan boko ba ra'ayin nasa bai samu karbuwa a gaba ɗaya zauren ba matasan da suka hada da Yau Yakubu Yobe Yusuf Abdulrazak Shamsuddin Iliyasu Abubakar Musa Saulawa Ibrahim SD Kusfa Zaria Sambu Jibrin Sambuja da Adamawa Hawa Abubakar Anas Sani Kafinta Buhari Yunusa Kumuriya da Kabiru Idris sun bayyana ra'ayoyin nasu ne a zauren da ya zauna a ofishin muryar Amurka na Abuja
kasance barazanar na tsaro a anguwa gabaki daya nan take sai kaga sarakunan din sun abun nan sun yi kokari sun yi mataki akai amma rashin sani muhimmanci asar sarakunan din na shekaran kanshi ya kawo na kaso wajen asalin ne bari al'adunmu na gado wanda muka tashi muka san iyayenmu da kakanninmu suka tashi akai wannan karan kanshi ma ya kawo ya taka rawa wajen me wajen asalin bari al'adunmu ga baki
da wasan guji mun san guja da azu ya uya kuyo bi kana ta faman kai magana amma na ga da sauran yan uwa suka cigaba da magana kai sanyi kai ma
to alhamdulillah kware na yi so in yi magana kuma ba ma fa na sanyi ba har yanzu ina nan a maganar ta tana nan ta kowa ba komai ne yasa haka ba abin da ya gurbatar mana da watsar da al'adunmu kamar yadda na gaya muku a baya a nan nake al'ada ta turawa gurbatattun al'adu irin nasu malam bahaushe ne ya zo yanzu yana bukatan ya ga yayi arziki
to sunan kuka gyara abun bai koma a maganar gaskiya al'adan yan boko da waɗanda ba yan boko ba
to ai Alhaji Nasiru ni ba bahaushe bane shi yasa ni ina daukan wanda duke makarantar boko ina daukan sa a matsayin bature saboda ita rowa ta samu asali daga karkashin boko in kai duba ga a baya ai ba mu da shugabannin ba ai muna da su Allah ji kan kakana Allah ji kan su Sardauna kakanmu ya ba mu tarihin yadda aka kafa General Hospital na garin Fataskum kaga a wannan lokacin kakanmu ya ba mu tarihin a cikin shugabannin kasashe da suka yi shugabancin kasa akwai wanda ya mutu ina ga gidansa har ya mutu gidansa na laka ne bai gina gidan bulo da bulo ba ya mutu a susunsa har gobe gashi ko na fito media nake faɗa gashi na fito media in kakanmu ya bani tarihi ba rike ba in kakanmu ya ba mu tarihi ba rike ba bazan fito media zo faɗa ba saboda yanzu yau haka akalla akwai shekara 6
kar ka manta
sun kai shekara 6 bayan rasuwar
kakanmu
kadan ko saboda na martaba wannan al'ada
ba bale wa tsaba da
boko shi ba al'ada kakana
turawa ma suna kiran shi mai mafoko da golzi da golzi ne
wannan kiran da zamanin super rauna aisha a gaban ni amma da ba su
da boko ne
bari mu magana da bayan da
boko ne
da ka ta jada
dan boko ne amma abubuwan da suke yi na kyauta ta ba su bar al'ada su ba yanzu kaga tafa balewa har ya mutu da rawani akan shi tsabanta turancin shi ma ana kiran shi da golden boys mai makogoron zinari ake kiran shi kuma ka tafa balewa shi ba ture ne shi ba ture bane duba su sardana dutse so duk in boko ne su yi boko ne amma mu duba yadda suke kyautatawa da kyautan
alhaji to kaga anan ma kenan al'ada daban wani boko daban dan haka su wayennan mutanen da suka abai ba su fiki al'adun su ba
yo ai boko ma ilimi
ilimi ne kan kware ilimi ne to amma zaka ga yanzu a ilimin bokon yanda suka zo da shi yaro ne dalibi ne yana zaune malamin sa yana tsaye alhalin a cikin dabi'a kuma da al'ada ta asalin al'ada ya tarbiya yaro ne zai zauna malamin yaro ya zai yi malamin yana gara kuje amma yanzu a karatun walau na islamiya ko na boko yanda zamani ya zo yaron ne yake zauna a kujera malamin sa yana tsaye
maganar gaskiya
a gani maganar gaskiya kuma yaro dalibi a zaune malami a zaune to sai za a yi abin nan duk a zaune kowa yana zaune yana abin nan jara karatun gaskiya magana sai mun gyara
indai ana son bukatan gyara gaskiyar lamari abun ya taso tun daga gida idan mahaifi ya taso yanzu nunar mai da cewa muhimmancin tarbiya tarbiyan nan shine ya zamto cewa mu a da mun sani cewa makoci da ƴaƴan wannan kaga wucewa kawai a hanya kaga ƴaƴan makota suna baka san su ba ma misali zaka ga suna rigima tsakanin su amma zaka tsaya ka tsawatar musu in na duka ne maka dake su menene yasa lokacin duniya yana kwanci akwai waɗannan abubuwa akwai tarbiya a ciki amma ne yanzu dan da ya mana ya ba sai mu ya faɗa cewa za ka ga cewa tsakanin yaya da kani ƴaƴan su ma ba ka da ikon da zaka hukunta wannan yara ga yasa ya kawo wannan magana ka karena kawan yang makan kek kek yang makan cewa ala ala ini yang kita dah makan curawa
kita ya udah bari ka fumu da wajen Alhaji Kabiru Idris shamsu naga a cikin matasan nan kai ne kai yi wani aski ba irin da zamani amma ga bayanai masu ma'ana
wato ba ka iya ganin mutum kawai kana ganin shi kamar ka fassara shi tunda baka san me yake ciki
wato na ga ma wani bidiyo da na kalla wani ne mai irin shige irin na Subban Mali din nan in ka ganshi da akwai wani laki dube wani
wani mi dan rige ne wanda ya rasu amma dan Afirka ta Kudu irin wannan shiga ne amma da ya fara karanta Alkur'ani abun sai ya bada mamaki da kace ba a fassara littafi daga bangonsa za ka ga bangon ba shi da kyau amma kin shiga ilimi ne
to ka bude shi daga me ne a cikin ina ganin kamar
yasa dan wannan askin naka kuma ga goshin nan kuma da alamu
ah ni ba na ganin gaskiya cewar wai karatu boko wai dan kaje ka yi karatun boko kawai shikenan yanzu a nan gurin akwai yan boko Allah kuma to mu yemu da yana kenan mu da mu zo mu zauna tunda an ce ga dai ga ainihin
ni ma ina yi koyarwa makarantar boko
to ni in gaskiya ga ce haka
kuma ina jin ni ma na ta koyarwa islamiyya na kuma dai na yi na boko ma duka
to idan an ce haka wa'annan lalu saurari wannan shirin sai su yi tunanin ah to kuma karatun boko shi ma gashi da shi ma ko laifi ne to haka ba ta gaskiya in an zo gurin yin jawabi a san me ne maganan jan boko shi ne
wanda suke karatun boko
ba wai dukkanmu gaskiya nan ne cewa ni a makarantarmu kusan mu Hausawa gaskiya azumi ba mu wuce mu bakwai
gaba ɗaya ma
wallahi dukkanmu amma na dukkanmu za mu za jan ba da hularan mu shiga lecture mu fito kuma kana ganin mu kaga Hausawa ne kuma har yau ba mu daina ba to in an ce haka na ce dan boko gashi ga yanda yake wannan kawai ba na tunanin
da kauyenku zama da abokanka na kauyenku yadda kuke shaƙi da sai ya bambanta saboda al'adar nan da ka koya ka zubar da ita ta gidan sai ko su na gidan saboda ba na mantawa da kakan kuma cewa ya wada da al'adar shi kenan ko ban ce ya wada da al'adar sa ba
masauraro a nan za mu dasa aya 20 sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu daura a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Ilhikaya da Nishira kuma da gabatar da shirin sai cewa mu zaman lafiya wassalamu alaikum
yanzu kuma lokaci yayi da Babangida Jibril zai kawo mana sharhin jaridun Najeriya
shahin jaridin ne da jaridar The Punch tana cewa a yau Litinin ake sa ran fara samun sakamakon zaben gwamna da aka gudanar a jihar Anambra zaben da kuma rahotanni ke cewa an gudanar da shi cikin kwanciyar hankali sabanin yadda aka zata tun farko inda yan kungiyar IPOP suka yi barazanan hana gudanar da wannan zabe ko da yake daga bisani dai kungiyar ta IPOP ta janye wannan barazana taka gwamnati ta tura dubban jami'an tsaro domin sa ido a wannan zabe abinda ake ganin ya taimaka wajen wazar da zabe cikin nasara yanzu aka dai manyan yan takara na jam'iyyar Abga Chukuma Solodo da na jam'iyyar APC Andy Uba da kuma na PDP Valentine Ozibo su ne ke kan gaba sai kuma jaridar Daily Post daya daga cikin manyan labaranta na da nasaba ne da rugujin wani katafaren gidan sama mai hawa 21 a birnin Lagos inda jaridar Daily Post ta ce yanzu aka dai gawakin da aka fitar a burabuzan wannan gine sun kai 42 a inda kuma 15 suka samu raunuka 15 daga cikin wanda suka samu raunukan da suna samun magani ne a asibitin yan sanda dake birnin Lagos kawai yanzu dai cikin gawakin da aka gano hadda wanda ya mallaki wannan gini Mr. Femi Osibona tare da abokinsa dake zaune a kasar Amurka da kuma sakatariyarsa sai kuma jaridar Premium Times ake bugawa ta yanar gizo na cewa kimanin mutane 99 ne suka rasu sakamakon hazarin gobara na tankan mai da ya auku a kasar Saliyo Tinide shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yake da sakonsa na alhini ga gwamnati da kuma al'ummar kasar Saliyo hazarin ya auku ne a babban birnin kasar ta Freetown a lokacin da wata mota dauke da man fetur ta yi tuhuma gama da wata motar kaya to sai dai kuma masu kwasan ganiman man fetur ake kyautatan cewa sun haddasa wannan gobara sai kuma jaridar Dalida shi na cewa gwamnatin jihar Niger ta ruguza gidan wani shugaban masu garkuwa da mutane da aka gano da wata anguwa da ke birnin Mina shi dai mai garkuwa da mutane da aka sani da suna dan Fulani bayan an kama shi ya shaida wa jami'an tsaro cewa ya gina gidaje da kuɗaɗen da ya samu sakamakon garkuwa da mutane kwamishinan kananan hukumi na jihar Honorable Emmanuel Umar shi ne jagoranci jami'an tsaro wajen ruguza wayannan gidaje guda biyu sai kuma jaridar Daily Trust da ke cewa kwamishinan muhalli da gandun daji a jihar jihar Gombe Dr. Hussein Danjuma Goje da ke zama diya ga tsohon gwamnan. Danjuma Goje ta aje aikinta sakamakon rashin jituwa da ke gudana tsakanin gwamnan jihar Muhammad Inuwa Yahaya da kuma mahaifin nata Babangida Jibrin Murya Amurka daga Nigeria.
Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman sai can diyamma da misalin karfe 4 agogon Najeriya ne jar Kamaru wato karfe 3 kenan agogon GMT abokan aikin mu daga birnin Washington DC za su shigo dauke da wani sabon shirin fil amma kafin lokacin sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya.